A lokuta da dama akan danganta kasashen da suka ci gaba bangaren tattalin arziki da yawan mutane, kasar noma, ma'adanai da kuma sauran albarkatun kasa. Yin la'akari da kasar Najeriya ta hada dukkan waɗannan abubuwa da masana ke ganin da ana yin amfani da su ta hanyar da ya dace da kasar ta yi nisan da ba a tsammani wajen ci gaba a nahiyar Afrika da ma duniya baki daya. A binciken da suka gudanar kan alfanu da tasirin da yawan 'yan kasa ke da shi wajen ci gaban kasa, dan gwagwarmaya tabbatar da kare haƙƙin bil'adama, yaƙi da rashawa, neman gaskiya da adalci a Najeriya kuma shugaban ƙungiyar SISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya ce. Binciken nasu ya gano cewa
idan da gwamnati ta kawo tsare-tsare, yawan al'umma a Najeriya zai zama alheri kuma zai bunƙasa tattalin arziki, zai cire yunwa da talauci da rashin aikace-aikace. To sai dai mun ga cewa yawan al'umma da muke da shi, tsare-tsare na gwamnati baya la'akari da yanda za a iya amfani da wannan yawa da Allah ya mana don a bunƙasa tattalin arziki, a cire talauci, a cire yunwa, al'umma ta zamanto al'umma ce kyakkyawa wacce ba ana amfani da ita ne kawai don ringimu na addini ko na ƙabilanci ko na siyasa ba, ko kuma ma yanda ake barin yara musamman ana hana su zuwa makaranta saboda talauci, ko kuma wasu da dama za a ga cewa suna nan akan hanya suna yawo a shekara biyar, kaga yaro ina yawo ina ta bara da sauransu. Mu muna ga cewa wannan ba zai sa al'ummar da muke da ita ta zama al'umma da za ta iya taimaka a bunƙasa tattalin arziki ko kuma a kawo zaman lafiya ko kuma a kawo cigaba mai ɗorewa ba.
Ali Abata na ƙungiyar da ke kishin Arewa, wato Northern Patriotic Forum, ya ce ya dace gwamnati ta jajirce wajen ilmantar da al'ummar ƙasar ta domin a samu sauyi da cigaba.
Ya kamata gwamnati ta sa himma ta kawo kaida wanda za a bi daidaituwa don a samu cin gaban Najeriya. Amma gaban mu karazumi ba lissafi, ba coordination, zuwa nan gaba za a sha wahala.
A nasa bangaren, Abdulmumin Tijjani na gidauniyar Asabe Shehu Yar'adua ya ce gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su tsaya tsayin daka wajen koya wa mutane, musamman ma matasa, sana'o'in hannu don yin koyi da sauran kasashen duniya da suka ci gaba.
Abin da ya kamata a ce shugabannin ƙasar Najeriya ta yi shi ne kawai ta nemi yanda ya kamata a ce ta koyar da al'umman Najeriya sana'o'i da ake kiransu ga suna entrepreneurship. Wato asin da suka fuskanci cewa jama'a ne ya kamata a ce an koyar da su da wayannan fuskoki, ina tabbatar muka cewa Najeriya za ta zama to guri mai kyau, guri mai amfani, gurin da ya kamata a ce wai kowa ma ya zo. Saboda in aka ce akwai sana'o'i iri-iri da aka ce al'umma Najeriya sun koya kuma suka ci gaba da amfani da shi, za ta bunƙasa tattalin ƙasar arzikin Najeriya ta hanyoyi daban-daban.
Hasashe yana nuna cewa Najeriya za ta iya zama ƙasa ta hudu da ke da yawan mutane a duniya, da mutum miliyan 375 nan da shekarar 2050. Manufar dai ita ce jan hankali ga gwamnati da ta kawo shirye-shirye da tsare-tsare masu gajeru da dogayen zango da zai tallafa wa cigaban ƙasar a shekaru masu zuwa nan gaba. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.